الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna 24 ga watan Juma'adul Ula, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya dace ma 8 ga watan 12 shekara ta 2023. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullahi Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah. Balai fi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Naam. Fahiya mana anfaka to ka koma ka wannan kin lafazin hadisin kenan da yake kyau, sannan kuma san amsar da zamu bada a kan shi. Sai dai a ce man anfaqa ala zawjaini, kidan dai ka koma ka ga lafazin da kyau. Na'am. To shafa'i da witri sunna ce wadda take mai ƙarfi, kuma lalle ba a masallaci ba aka sunnanta shi, a gida ake yin shi tare da halaccin yin shi a masallaci. Gani ko farkon lokacinsa fakewar wannan gama sallar isha, ana gama sallar isha lokacin shafa'i da witri ya shiga. Zaka iya yin shi a masallaci, amma abin da yafi dacewa mutum ya yi shi a gida, domin duk mutumin da ya tabbata ba zai farka ba sai alfajir ya keto, to kafin ya kwanta sai ya gabatar da shafa'insa da wuzuri, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma Abu Huraira wasiya game da yin haka, domin shi Abu Huraira al'adar shi da ɗabi'arsa idan ya kwanta bacci baya falkawa sai alfajir ya keto, domin rayar da dare da yake game da muzakarar hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wasiyar cewa kar ya sake ya kwanta ba tare da ya yi wutri ba. domin idan alfujir yake to lokacin shafa'i da wutri ya wuce. To amma duk mutumin da yake da tabbacin zai farka a ƙarshen dare, to wannan sunna ne jinkirta shafa'insa da wutri sai in ya farka a ƙarshen dare ya tashi, domin ƙarshen dare shine lokaci wanda yake biyayye, kamar yadda hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar, idan kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage, Ubangiji mai girma da ɗaukaka yana saukowa zuwa samar duniya sauka wadda ta dace da girmansa. Ubangiji ta'ala na faɗa, ni ne sarki mai cikakken mulki, wa yake wa zai roƙe ni gafara na gafarta masa, wa yake da wata bukata na biya masa. Zan Allah ya ce Ubangiji ta'ala ba zai gushe ba yana faɗar haka har sai an kai alfijir ya keto. To don haka duk mutumin da a iya rinjayen zatansa yakan falka a ƙarshen dare, to wannan an so ya jinkirta shafa'i da wutri sai a ƙarshen dare in ya falka yi. Don haka kuma duk ita wata sallah ta nafila abinda yake sunna mutum ya yi shi shi kadai, amma yin jami'in sallah ta nafila yau da gobe bid'a ne, sai dai abinda aka sunnanta mana da nafila cikin Ramadan shine wato tarawih, wannan ita yin jami'in ta sunna ne. Amma na mutum ya mai da sallah ta nafila kullun, ma'ana koda da shi da iyalinsa su ringa yin jami'i a kullun da kullun yau da gobe, to wannan bid'a ne bai dace ba, ƙari ne a cikin addini. Amma haka jefi-jefi wannan ba laifi ana iya yi, amma na a zo a mai da abin al'ada da ɗabi'a kullum kenan sallah ta nafila a yi jami'inta, in dai ba a cikin Ramadan ba ne ba abin da ya shafi tarawihi, to wannan bid'a ne. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu a hadisin anbiya, wato littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato na labarun annabawa. Darasi da ya gabata mun gama babi na 51, baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na saukar annabi Isa alaihi salam, wato izuwa duran ƙasa, ma'ana annabi Isa alaihi salam zai dawo, wanda wannan alƙawari ne na Allah. Kuma dawowar annabi Isa wata babbar alama ce daga cikin manyan alamomi guda goma na kusacin alkiyama, na kusantar alkiyama, kamar yadda hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana haka. Yana daga cikin manyan alamomin shine dawowar annabi Isa alaihi salam, shine anan malam ya yi amfani da lafazin saukowar annabi Isa alaihi salam, domin shi lafazin nuzul daga sama ne a yau ƙasa, domin annabi Isa alaihi salam Ubangiji ta'ala ya ɗaukaka shi zuwa sama lokacin da su waɗannan la'antattu su ne Yahudu suka yi ca, suka zagaye gidan da annabi Isa alaihi salam ya shiga ya laɓe, da sunan za su ƙwanƙwalo shi su kashe. To sai aka samu wani wanda yake mai tajarru'i daga cikinsu, mai bugun gaba, mai nuna na iya, ya kutsa kai ya shiga, wai shi zai ƙwanƙwalo annabi Isa ya fito da shi domin su kashe. Shigarsa ke da wuya, Ubangiji mai girma da ɗaukaka, mai ƙudura akan kowa da komai, take yanke sai ya tube masa sifar sa da kamannin sa sai ya saka masa sifar Annabi Isa ya zama sak kawai Annabi Isa ne shi ko Annabi Isa alaihi salam Ubangiji ta'ala ya turo mala'ika ya dauke shi aka tafi sama da shi to shi wannan mutumin da Allah ya saka masa sifar Annabi Isa ya bincika bai samu Annabi Isa sai ya fito sai yake fada ma jama'ar sa to ai bai ganshi ba sai suka ce to ai ga ka kai ne suka kama suka kashi a iya zatansu su sun kashe Annabi Isa alhali ko ba shi bane sun dai kashe mai kama da Annabi Isa amma a hakika ba Annabi Isa bane kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ƙaryatar da su akan wannan fada na cewa sun kashe Annabi Isa shine Allah yake fada a can cikin suratul nisa wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وبنجي تعالى يجي وقولهم هكذا أسبب فدرس ده suka ce inna qatalna al-masiha lalle mune muka kashe al-masih shine isa ibn maryam isa dan maryam rasulullah manzo na allah ubangiji ta'ala yace wama qataluhu basu kashe shi ba wama sadabuhu basu tsire shi ba kamar yadda suke fada shine suka kashe suka dicce shi Allah yace a walakin shubbiha lahum sanade an kamanta musu wani dan uwan su da kamanni na Annabi Isa suka kama suka kashe amma a hakika ba Annabi Isa bane shi yasa ai a can gabar ayar Ubangiji ta'ala yace wama qataluhu yaqina tabbas Allah yace basu kashe Annabi Isa ba barrafa aqullahu ilayhi sanade ubangiji mai girma da daukaka shine ya daukaka shi zuwa gare shi sai yace wa kana Allahu azizan hakima ubangiji ta'ala ya kasance mabuwayi ne kasaitacce ne shike sama da kowa da komai da rinjaye ba a rinjayarsa kuma ma'abucin hikima ne kaga wannan yana tabbatar mana cewa Annabi Isa Allah ya dauke shi zuwa sama kamar yadda can cikin Ali Imran Ubangiji ta'ala yake fada wa iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mudahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyama ash-shahid wa rafi'uka ilayya Allah yace ni ne daukaka ka ne zuwa gare ni da haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dawowar Annabi Isa za ta kasance ne a ranar Juma'a bayan la'asar zai sauko cikin wani girgije tsakanin wasu mala'iku biyu ya dafa fukafukansu kuma zai sauka a nan birnin Sham kan wata hasumiya nan zai sauka a ranar Juma'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari kuma dangane da hikima kamar yadda malamai suka yi bayani hikima ta Allah subhanahu wata'ala game da dawowar shi Annabi Isa alaihi salam wato domin Ubangiji subhanahu wata'ala wato ya ƙaryatar da Yahudu ne ma'ana raddi ne ga Yahudu domin a tabbatar da ƙaryarsu na cewa sun kashe Annabi Isa kamar yadda suke fada an gane ko kamar yadda suke fada sun kashe Annabi Isa dan Allah ya tabbatar mana cewa tatattun maƙaryata ne kuma kasancewar yana daga cikin hikima domin kasancewar idan ajalinsa ya kusanta Allah zai dawo da shi a sauko da shi doren ƙasa domin ya mutu kuma abin ne shi a cikinta domin babu wani wanda yake abin halitta daga ƙasa face ƙasa ita ce makomarsa kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa yayi alƙawari minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kuma haka Allah ya faɗa game da annabi Adam da matarsa Hawwa, qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna. To shine wato malam ya zo mana da ɗaya daga cikin hadisan da suke tabbatar da dawowar annabi Isa alaihi salam, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, yake cewa rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa, tabbas ya kusanta wato Isa dan Maryam ya sauko a cikinku, haka mana adilan, kuma yana matsayin alƙali wanda yake adali, zai yi hukunci da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wata sabuwar shari'a bace zai zo da ita, a'a, wannan shari'a wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da ita, ya gadar mana da ita har zuwa kiyama, to ita ce annabi Isa alaihi salam zai yi hukunci da ita, kuma adilan alƙali wanda yake mai matukar adalci. In aka ce adalci, ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa. Daga cikin ayyukan da annabi Isa alaihi salam zai yi idan ya dawo, manzon Allah ya ce fa yaksira saliba, wato zai rusa duk wani, wato me ake cewa shine wannan a Hausa muke son mu san wannan kishi, an gane ku, kar a ringa garajen cewa mutum yana ana cikin darasi mutum ya daga baki ya magana, wannan kuskure ne, baya daga cikin ladabin makaranta. Irin wannan yakan badda ma mutum abinda ya dauko na bayani, mutum ya wasu abubuwa su mishe. A takaice, idan aka ce salib shine shi'arikin yan mushan, abinda alamar addininsu, wannan gunki da suke ratayawa a wuya, kuma suna kafawa a wuraren ibadunsu, wanda wai shi gunkin nasu shine wannan hoton cewa an kashe annabi Isa, an gicce shi, kenan ita wannan filiskin wannan alamar su ce. To wannan kasancewar duk inda wannan alamar ta addini yan mushin duk inda take, annabi Isa alaihi salam idan ya dawo sai ya ruguza ta, wanda kuma ruguza wannan tabbatar musu da cewa addinin da suke kai na nasaranci shirme ne da hayaniya. Shine sai yake faɗa, sai yace wa yaqtulul khinzira, kuma zai kashe aladu, duk inda aladu suke annabi Isa alaihi salam sai ya kashe su, wanda a wata riwaya sai yace waliqirada da burrai, kamar yadda yake cikin wata riwaya ta daban. Me yasa annabi Isa alaihi salam zai kashe aladu? Domin alade ainihin sa na jasa ne, wai ba ma ci ba, kamar yake alade kai kiwon shi haramun ne, domin Allah ya tabbatar mana cewa alade najasa ne. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala qa'imin yaqam illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahama khinzirin fa innahu rijsun. Ash-shahid sai ya ce aw lahama khinzirin, ko naman alade, sai ya ce fa innahu rijsun, domin alade najasa ne. To dan haka annabi Isa alaihi salam gaba ɗayan aladu annabi Isa zai gama da su, wanda wannan yana fa'idantar da mu wajaucin canza duk wani aiki wanda yake na asha, wato da hannu da ƙarfinka, in dai ka sami ikon canza aikin asha, to dole ne ka canza da hannunka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al iman. sannan sai ya ce wa yaba alharba annabi isa alaihi salam wato zai sarayar da yaki kamar yadda yake cikin wata riwaya wa yaba aljizya wato zai sarayar da karbar jizya shine kudin karo kamar yadda ake karbar kudin karo daga gun yahudu da ɗan mushan in har suka ce ba za su musulunta ba za su ci gaba da addininsu to a zamanin annabi isa alaihi salam idan ya dawo ba maganar karbar jizya ɗaya biyu ne ko ka musulunta ko kuma kanka ya kai ƙasa an gane ku kai ya sauka daga wuya ɗayan biyu ne ko mutum ya musulunta ko kuma a yaƙe shi me yasa anan annabi isa alaihi salam ba yaro ba ya shafe hukuncin karɓar jizya ba ne a'a saboda daman hikima da shari'a ta shar'anta karɓar jizya shine dan daula ta musulunci ta samu wasu hanyoyi na shigar kuɗaɗe domin ƙara tanadi wanda yake na yaƙi daga cikin hikimomin karɓar jizya to amma a wannan lokaci dukiya ta yawaita ko ina akwai ta dukiyar har ya kai ma kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari yace wa yafibal malu dukiya za ta yawaita ko ina ita ce hatta la yaqbalahu ahad har sai an kai dide da mutum daya wanda zaka zo ka dauki dukiya ka bashi sadaka sai ya ce a baya bukata dukiya mai yawa mutum zai dunkule ya kewaya ya kewayo ya rasa wanda zai karbi sadakar wannan dukiya yau gun kowa ma akwai ta to shi ne sai yace hatta takuna sajdatul wahida khairan min ad-dunya wa ma fiha raka'a itak da Allah zai ba bawa ya samu damar yi to abunsa tafi duniya da abin da yake cikin ta gaba daya saboda mafi yawan jama'a a lokacin nan al'amurra sun shagaltar da su dukiyar gata nan ka samu damar da za ka yi raka'a guda to wannan yafi alkhairin duniya da abin da yake cikin ta gaba daya Abu Huraira Allah ya kara masa yadda sai yake faɗa yace in kun so ku karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa in min ahli alkitabi illa la yu'minu nabihi qabla mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida ubangiji ta'ala yace babu daga mazawwa littafi babu dide da wani daga cikin mazawwa littafi face sai yayi imani da annabi isa qabla mautihi gabanin mutuwarsa ba yahude ko dan mushan an gane ko babu ɗaya daga cikinsu sai ya yi imani da annabi isa kafin mutuwarsa wasu malamai suka ce wannan kenan a lokacin dawowarsa duk wani ba yahudi da duk wani ɗan mushan sai ya yi imani da annabi isa wasu malamai suka ce lafazin gamamme ne ko yau ko gobe duk wani ba yahudi da duk wani ɗan mushan idan ya zo mutuwa sai ya yi imani da annabi isa cewa gaskiya ne amma imanin shi kuma ba zai amfane shi ba saboda ya yi imani ne a ƙurarren lokaci duk wanda ya shiga yanayi na fitar rai idan ya tuba Allah baya karɓan tubansa shi ya faɗa walaysatit tawbatu lillazina ya'maluna yake cewa innamat tawbatu ala Allah للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا عليما وبنجي تعالى يأتي باب كربر توبة ga waɗanda suke aikata miyagun ayyuka hatta idza hadara ahadahumul maut har aka kai lokacin da mutuwa ta halarto ma ɗayansu qala yace inni tubtu al'ana yace yanzu ni na tuba Allah yace wannan ba a karɓan tubansa sai yace walal ladina yamutuna wa hum kuffar balantana waɗanda suka mutu halin suna kafirai to shine wasu malamai suka ce duk wani ba yahudi da duk wani dan mushin idan yazo mutuwa to sai yayi imani da cewa annabi isa bawan Allah ne manzo ne na Allah ba Allah bane kuma ba dan sa bane ba to amma imanin ba zai amfane shi ba kamar yadda imanin fir'auna bai amfane shi ba domin ya ga halaka ido da ido ruwa yana dago shi yana nuna shi yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin ubangiji ta'ala yace masa al'ana wa kada asaita qablu wa kunta minal mufsidin sai yace wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida a ranar kiyama annabi isa alaihi salam wato zai zama mai shaida a kansu an gane ko wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida wato a ranar kiyama zai zama mai shaida a kansu cewa ai ya isar musu da sakon Allah ya fada musu cewa shi bawa ni daga cikin bayin Allah kuma manzo ne na Allah kamar yadda Allah ya kissanta mana a can cikin suratu Maryam qala inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya zamu tashi babi na gaba qala abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babu ma zukira an bani isra'il قال حدثنا موسى بن اسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا ابو عوانه هو وضاح ابن عبد الله اليشكري قال حدثنا عبد الملك الربيعي بن خراش انه قال عقبه بن عمرو هو ابو مسعود الانصاري لحذيفه رضي الله عنه ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني سمعته يقول إنما الدجال إذا خرج ماء ونارا فأما التي يرى الناس أنها النار فماء بارد وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تغرق فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه أذب بارد قال حذيفة رضي الله عنه وسمعته يقول إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقيل له هل عملت من خير قال ما أعلم قيل له انظر قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم فأنذر الموسر وأتجاوز عن المؤسر فأدخله الله الجنة قال وسمعته يقول إن رجلا هدره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا أنا ميت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فطهنوها ثم انظروا يوما رواها فذروه في اليم ففعلوا فجمعه الله فقال له لما فعلت ذلك قال من خشيتك فغفر الله له قال عقبة بن عمرو وأنا سمعته يقول ذاك وكان نباشا واتو مالم الله يجي كنسا نفعه وانم بابي ني واندكي بياني جمال أبند يزود غمزان الله صلى الله عليه وسلم واتو نالا بارم بنو إسرائيل ma'ana babi ne wanda ke bayani game da abin da aka ambata game da banu Isra'il a cikin abin da yazo na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banu Isra'il sune jikokin annabi Yaqub ko mu ce ƴaƴan annabi Yaqub da jikokinsa domin Isra'il suna ne na annabi Yaqub, da yaransu ma'anar shi shine Abdullahi. Ubangiji ta'ala ya ambace shi da wannan suna a cikin suratu Ali Imran da kuma suratu Maryam. A cikin suratu Ali Imran Ubangiji ta'ala na faɗa, kullu ta'ami kana hillal li bani Isra'ila illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura. Ubangiji ta'ala yace dukkan wani abinci gaba daya halaka ne ga banu Isra'il, sai yace illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi, amma banda abinda shi Isra'il ya haramta ma kansa, wanda bakanci ne alkawari ne tsakanin shi da Ubangiji. Wa ake nihi da Isra'il? Shine annabi Yaqub alaihi salam, sunan sa ne. Kuma haka can cikin suratu Maryam Ubangiji ta'ala na faɗa, ulaikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min zurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'anu wa min zurriyyati Ibrahima wa Isra'ila wa mimman hadaina wajtabaina. Ash-shahid yace wa min zurriyyati Isra'ila. Isra'il shine Yaqub alaihi salam, wato jikan Ibrahim, domin ɗane na Ishaq. To don haka ƴaƴansa da jikokinsa su ne ake kiransu da banu Isra'il. Shi yasa kamar yadda wani babban malami daga cikin manyan malaman Saudiya shine Ash-Sheikh Fauzan hafizahullah ya faɗakar da jama'a akan wani kuskuren faɗa da suke yi. Kamar misali, zaka ji an ce la'anatullahi ala bani Isra'il, wannan ba'a la'anatullahi ala Isra'il ko la'anatullahi ala bani Isra'il, ma'ana Allah ya tsine ma bani Isra'il, ko kaje an ce Allah ya tsine ma Isra'ila. To kaga wannan kuskure ne. Idan ka ce tsinuwar Allah ta tabbata akan ƴaƴan Isra'il, to a ƴaƴansa akwai muminai akwai kuma kafirai. An gane ko? Ko kace Allah ya tsine ma Isra'ila, kaga anan abinda kake faɗa Yaqub alaihi salam ne kake la'anta. Kenan iya abin da yake daidai kin shine kace la'anatullahi alal yahud, Allah ya la'antar Allah ta tabbata akan yahudu. Kamar yadda zamu iske a wannan babe tsinuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma su yahudawa da su ƴan musha. To shine a ƙarƙashin baban malam ya zo mana da hadisin Rabi'i ibn Khirash, yake faɗa, yake cewa Uquba ibn Amr shine Abu Mas'ud al-Ansari, Allah ya kara masa yadda, yake faɗa yace na faɗa ga Huzaifa ibn al-Yaman, ala tuhaddithuna ma sami'ta min Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, yanzu ba zaka ba mu labari game da abinda kaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na hadisi? Shi Uquba ibn Amr, Allah ya kara masa yadda, sun zauna wani mazauni ne, kamar yadda yake cikin wata riwaya, shi da Huzaifa ibn al-Yaman, sai yake ma Huzaifa tayin cewa ya ba su labari daga abinda yaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ala sai Huzaifa, Allah ya kara masa yadda, yake faɗa, inni sami'tuhu yaqulu, yace tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa, inna ma'ad dajjali idza kharaja ma'an wa naran, lalle akwai wani ruwa na musamman da wata wuta ta musamman tare da dajjal a lokacin da ya kullo, lokacin da ya fito a ƙarshen duniya, wanda kullowar dajjal kamar yadda bayani ya gabata ita ma babbar alama ce daga cikin manyan alamomi na kusantar alkiyama. Ayoyi ne guda goma wanda suna gab da tabbatar alkiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan suka fara bulla, to tamkar yadda ka san an tsinke zirin tsakiya. Misali tsakiya da ake shiryawa, idan ka cire zaran, yaya ƴaƴan tsakiya za su yi? Ɗaya bayan ɗaya za su biyo baya ba tare da wani latti ba. To idan alama ta farko daga cikin waɗannan alamomi goma suka fara bulla, to sauran kai tsaye za ka ga suna biyowa baya. Wanda daman yana daga cikin hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala game da dawowar annabi Isa, domin annabi Isa shi zai kashe Dajjal, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. An gane ku? Annabi Isa alaihi salam zai ringa yawo game da neman Dajjal. Dajjal yana famar gudu. A inda za su haɗe da annabi Isa, za su haɗe ne a wata ƙofa da ake ce mata Babu Lud a birnin Sham. Suna haɗewa take yanke, Dajjal zai narke tamkar yadda dalma take narkewa idan an saka ta wuta. Shi ne wani malaminmu yake ba mu labarin cewa wai wani ne ya yi mafarki, ya je yake faɗa ma wani malami, ya ce masa ya yi mafarkin shi zai kashe Dajjal. Malamin ya ce masa, maza daga nan ma wuce asibiti a diba lafiyarka. Domin nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi Isa shi zai kashe Dajjal. To shi ne a lokacin da shi Dajjal ya bulla, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai wani ruwa na musamman da wata wuta ta musamman tare da shi. Sai ya ce fa amman lati yara nasu annaha annar, yace sani dai wuta, yace abinda mutane suke ganin cewa wuta ce. Manzon Allah yace ba wuta bace, fa ma'ul bari, ruwa ne wanda yake sansanya, wanda su mutane suke ganin kamar wuta ne, to a hakika ba wuta bace, ruwa ne sansanya. Sai yace wa amman ladhi yara nasu annahu ma'ul bari, abinda mutane suke ganin cewa ruwa ne sansanya, manzon Allah ya ce fanarun tuhri, wuta ce wadda take mai konawa. Kaga a takaice wannan me ake kiran shi a Hausa? Rufa'i da kenan. Ka ringa ganin abu a baibai, wanda wani nau'i ne na ƴan sihiri na ƴan dabo, shi ne ake kira as-sihru takhyili. A nuna maka idanka, idanka ya gane maka sabanin abin da yake a hakika. Kamar yadda ƴan daban Fir'aun suka zo da sanduna da igwai suka jefa, kai tsaye sai ake kamanta ma annabi Isa, ai mucin zai ne. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a, kai tsaye sai aka kamanta ma annabi Isa saboda wannan tasirin dabansu. Sandunan da igwan sun zama mucin zai, ga su kawai sai yawo sai tafiya suke. Me za a yi? Fa auja safi nafsihi khifatan Musa, annabi Musa sai ya saba tsoro a zuciyarsa. Ubangiji ta'ala ya ce muka ce da shi kulina la ta khaf, kar ka ji tsoro, innaka antal a'ala, kai ke sama da su da rinjaye. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haythu ata. To kaga anan shi Dajjal, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, akwai wani ruwa na musamman da wata wuta ta musamman tare da shi. Abinda mutane suke ganin ruwa ne, to ba hakika ba ruwa bane wuta ce. Abinda mutane suke ganin wuta ce, a hakika ba wuta bace, ruwa ne sansanya. To kaga in nuna abin mamaki, abin al'ajabi, shi ne dalilin da zai sa a cewa na waliyi ne. to ai kenan da babu wani babban wali sama da Dajjal. Dan haka al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa yake cewa tafiyar mutum akan teku ko tashi a cikin sararin sama kamar tsuntsu kada ya rude ka ka ce wali ne, dura shi akan sikili na shari'a. Idan kaga aikinsa, maganganun shi da ayyukansa sun yi dace da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, to ka tabbata waliyin Allah ne, karama ce wanda Allah yake gudanar ma waliyansa. Idan kwa kaga ayyukansa da maganganun shi sun yi hannun riga da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, to kada ya rude ka, waliyi ne amma na shaitani. An gane ko Dajjal ne minar dajajila. To dan haka da yawa waɗanda suke da awar walitaka a yau da irin wannan, galibi abubuwa ne na sihiri na dabo suka mallaka, suke wasa da hankulan jama'a, sai ka ji an ce yayi kaza ya nuna karama. A hakika ko karama ce ta she, ba karama bace ba, shedanci ne. To wanda gashi anan Dajjal zai zo da irin wannan abu wanda yake na rufa ido. Su yace faman adraka minkum, duk wanda daga cikin ku yarski wannan lokaci yarske shi. Manzon Allah yace fal yaqafil ladhi yara annaha nar, ya fada cikin abin da yake ganin wuta ce. Manzon Allah yace ka fada cikin ta. Fa innahu azbun barid, manzon Allah yace ruwa ne tajicce kuma sansanya. Wanda kai kana ganin cewa wuta ce, a hakika ba wuta bace, manzon Allah yace ruwa ne tajicce kuma wanda yake sansanya. Wanda wannan kadan ne daga cikin fitina ta Dajjal, wanda fitintinin shi suna da yawa, sai wanda Allah ya kiyaye. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnan mu, yace duk wanda ya ji labarin bullar Dajjal daga cikin ku, manzon Allah yace wallahi yayi ta kansa iya gulgulin iyawa, ka gudu duk inda ka san zaka iya gudu, manzon Allah yace ka gudu. Saboda mutum zai zo masa yana ganin cewa shi mumini ne, an yi kadan a yaudare shi, manzon Allah yace sai ya zama dan rikiye shi kawai saboda fitina. Kana ganin cewa kai ai mumini ne, ba zai iya tafiyar da kai ba, kana zawwa wannan fitintinu nashi, wal iyazu billahi, sai kaga yayi gaba da mutum. To shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana a ƙarshen dukkan sallolin mu na farilla mu yi wannan addu'a, wadda addu'a ce ta neman tsari da kariya game da fitina ta almasihid dajjal. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr, wa a'udhu bika min azabin nar, wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal, wa a'udhu bika min fitnatil mahaya wal mamat. Ala Huzaifa, Huzaifa Allah ya kara masa yadda, sai ya ci gaba da bayani yace wa sami'tuhu yaqulu, yace tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada, inna rajulan kana fi man kana qablakum, lalle akwai wani mutum daga cikin waɗanda suka kasance gabaninku na al'ummu. Suwa ne ne? Su ne banu Isra'il. An gane ku? Lalle akwai wani mutum ya kasance a cikin wanda ke gabaninku na al'ummu. Atahul malaku liyaqbida ruhahu, mala'ikan mutuwa ya zo masa domin karɓar ransa. Allah ya turo masa mala'ikan mutuwa domin karɓar ransa, wanda shi ne ake ce masa malakul mauti. Allah ne ya ambace shi da wannan suna, qul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum. Shi ne ya ce atahul malaku, mala'ikan mutuwa ya zo masa, liyaqbida ruhahu, domin ya karɓi ransa. Faƙila lahu, bayan mala'ikan ya karɓi ransa, sai aka tambaye shi, Ubangiji ta'ala ya sa aka tambaye shi wannan bawan Allah, hal amilta min khairin, wai shin ka taba aikata wani alkhairi a rayuwarka? Bala sai ya bada amsar cewa ma a'lam, yace wallahi ni ban san wani alkhairi da taba aikatawa a rayuwata. Kwata kwata yace shi bai san wani alkhairi da taba aikatawa. Kila lahu sai aka ce masa unzur, ka dai nazari, ka dai tunani, ka taba aikata wani alkhairi a rayuwarka? Kala sai ya ce ma a alamu shay'an, ni dai ban san wani abu na alkhairi da na aikata a rayuwata, gaira anni, in banda cewa dai ni kuntu ubayyi'un nasa fid dunya, na kasance ina mu'amala ta saye da sayarwa da jama'a a duniya, ina cinikayya da jama'a, in saye in sayar, wa ujazihim, kuma ina sakauta musu, bana danne ma mutun haƙƙinsa, idan ka bani baka nake, ina wannan mu'amala da mutane ta cinikayya. Shine yace kun yace gaira anni kuntu ubayyi'un nasa, in banda cewa dai ni na kasance ina mu'amala ta cinikayya tsakanina da jama'a, fid dunya a duniya, wa ujazihim, kuma ina sakauta musu, ma'ana ina ba mai haƙƙi haƙƙinsa. Fa unzirul musira, mayalwaci ina saurara masa game da haƙƙin da nake bin shi, in na baka kaya kana da wadata, bana takura maka in ce ala dole sai ka biya ni, kuma na san kana da halin biyan. Yace mayalwaci shine mai wadata, yace saurara masa nake, sai da kan shi lokacin da ya ga dama ya zo ya biya ni, amma bana takura masa. Wa atajawazu anil musir, wanda yake cikin kunci talaka, wanda ba shi da halin biya, yace shi kuran gwamta masa nake, sai in yafe masa. Fa adkhalakullahu aljanna, ubangiji ta'ala ya shigar da shi aljanna a sababin wannan kyautata mu'amala da yake da jama'a, rangwaman da yake Allah sai ya rangwamta masa. Aljaza'u min jinsil amal, kamar yadda yake cikin wata riwaya, yakan faɗa ga yaran shi, kuje wanda yake da yalwa ku saurara masa, wanda ba shi da halin biya ku rangwamta masa, mai yiwuwa mu ma Allah ya rangwamta mana laifin. To sababin rangwame da yake ma jama'a, ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya rangwamta masa dukkan kurakuran shi, ya kai shi aljanna. Dama Allah ya faɗa, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisara wa anta saddaku khairun lakum in kuntum ta'lamun, ubangiji ta'ala ya ce wanda kuke da haƙƙi a kansa, idan ma abucin kunci ne wanda ba shi da halin biya, to ku tabbata na kanku saurara masa har izuwa yalwa, Allah ya hure masa ya samu halin biya ya biya. Sai ce amma wa anta saddaku, da za ku yi masa sadaka da bashin da kuke bin shi ku yafe masa, ubangiji ta'ala ya ce khairul lakum, shi ya fiye muku alkhairi, in kuntum ta'lamun, in har kun kasance kun san da haka. Shi ne a nan ya ce fa unzirul musira, mayalwaci ya ce ina saurara masa, sai ya ga damar biya ya zo ya biya. Wa atajawazu anil musir, wanda yake mai kunci, wanda ba shi da halin biya, shi ko ina rangwamta masa in yafe masa. Lafazin wa atajawazu min atajawuz ne, atajawuz shi ne ma'ana al'afu. Ga ya can ula'ikal ladhina nataqabbalu anhum ahsanu ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil janna wa natajawazu ay wa na'fu. Qala sai Huzaifa yake fada, kenan dai wannan kaga darasi ne wanda yake na musamman ga duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi a irin wannan yanayi na mu'amala, musamman ta cinikayya tsakaninka da jama'a. Ya kamata ka zamanto a cikin lamarinka akwai sassauci, ka zamanto akwai sassauci. Wanda ba shi da hali, ka tabbata haramun ne, kuntata masa ma haramun ne, duk mutumin da kake da haƙƙi a kan shi ka tabbata bai da halin biya, to haramun ne ka takura masa. idan ka takura masa wannan laifi ne a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Duk mutumin da kake da haƙƙi akan shi kuma ka san bashi da halin biya, to haramun ne na ka matsa masa. Dole ka saurara masa, wannan saurarawar wajibi ce. Amma na ka yafe masa, wannan shi ne ya fiye maka alkhairi in har ka san da haka. Shi kuma wanda yake da halin biya na ka saurara masa, wannan yana daga cikin halaye waɗanda suke nagari, na wanda Allah yake ba su samahatun nafs, rangwame na zuciya da haƙuri. Ka san yana da halin biya amma ya ƙi biya, to na ka saurara masa, wannan yana daga cikin kyawawan halaye. Fala sai yake faɗa, yake cewa wasami'tuhu yaqulu, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, inna rajulan, lalle akwai wani mutum shi ma daga cikin banu Isra'il, hadarahul maut, wato alamun mutuwa ya halarto masa. An gane ku, shi ne ma'anar hadarahul maut, shi ne alamun mutuwa ya halarto masa, ya tabbata rayuwa ta zo ƙarshe. Akwai yanayin da bawa yake shiga wanda shi da kanshi zai san da cewa rayuwa fa ta zo ƙarshe, lokacin da ya fara ganin wasu alamu. Shi ne anan sai ya ce, falamma ya isa minal hayati, lokacin da ya yanke ƙauna game da cigaban rayuwa, cigaba da rayuwa ya tabbata lokacinsa ya yi. Ausa ahlahu, sai ya ma iyalinsa wasiya. An gane ko? Mi ma'anar wasiya anan? Ma'ana galgadi, ya musu alƙawali, ya musu galgadi cewa gaya kaza nake buƙatar ku yi mun. Ausa ahlahu, yayi wasiya ga iyalinsa, yace da su, idza ana mitu, idan Allah ya karɓi rayuwata, kuka tabbata na mutu, yace faji ma'uli hababan kasira, yace ku tattara mun huskaren itace mai yawa. Idan aka ce habab shine huskaren itace, ga yacin wamra'atuhu hammalatal habab, yace faji ma'uli hababan kasira, yace ku tattara mun huskaren itace mai yawa, wa auqidu fihi naran, yace ku rura wuta a cikin wannan itacen, wuta ta kama balbal. An gane ku? Ma'ana kenan, ma'ana yana musu wasiyar cewa idan Allah ya masa rasuwa, su zo da gawar shi, wannan gawa ta shi su hada mata fuskaren itace mai yawa. Idan sun hada fuskaren itace mai yawa, sannan su hura wuta ga itacen ta cinye gawar. Shine yace hatta idza akalat lahani, idan wannan wuta ta cinye naman jikina gaba daya, wa khalasat ila azmi, wato ta ratsa zuwa kashina ta kone shi, famta hashtu, yace na zama toka, fakhuzuha, yace wannan toka gaba ɗayan ta ku kwashe ta, fabahanuha, yace ku nike ta. An gane ku? Ma'ana wai kasusuwan nashi in sun zama toka gaba ɗaya a kwashe tokar, kuma tokar yace a nike ta, shine yace fabahanuha, ku nike ta. Thumman kuru yawmar rawah, sannan ku yi jira. An gane ku? Ku yi jira gaba da wani yini wanda yake mai guguwa. Idan aka ce rawahan, ma'ana iska wadda take guguwa mai tsananin bugawa. Shine yace thumman kuru yawman rawahan, sannan ku yi jiran yini wanda yake mai guguwa. Fazruhu fil yami, wannan tokatawa yace ku je ku shekar da ita a cikin teku. Shekarwan ma wai ba a fili ba, a'a, teku za a je a shekar da tokar gaba ɗayanta. Yace fazruhu fil yami, ku shekar da wannan tokatawa ta gangan jikina gaba ɗaya, yace ku shekar da ita a cikin teku. Fafa'alu,
suka aikata kamar yadda ya musu wasiya, yadda yace su yi haka suka yi. Wanda ita wasiya zartar da ita wajibi ne, amma wasiyar da zartar da ita zama wajibi a shar'ance sai wasiyar da bata ci karo da Alkur'ani da Sunna. Duk wasiyar da ta ci karo da abinda Allah ya faɗa da abinda manzansa ya faɗa, zartar da wannan wasiya haramun ne. Haƙƙin Allah shi yake sama da haƙƙin kowa. In mutum yayi wasiya, in aka auna wasiyar bata ci karo da shari'a ba, to dole a zartar masa da wannan wasiya ta shi. Canza wannan wasiya baya halatta. Domin Allah ya faɗa, fa man baddalahu min ba'di ma sami'ahu fa innama ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. To wannan a waɗanda suka gabace mu ne, amma inda a yau wani zai yi irin wannan wasiya, to baya halatta. Ko kuma misali, yau wani yayi wasiyar cewa in ya mutu abin ne shi a cikin gidan shi kar a kai shi makabarta, to wannan zartar da wannan wasiya baya halatta, dole a kai shi makabarta inda ake binne kowa, domin wasiyar da ta saba ma shari'a. To shine yace, fa fa'alu, suka aikata wannan abin da ya musu wasiya, fa jama'akullahu, ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya tattara shi gaba daya, ya dawo masa da rayuwarsa kamar yadda take a farko. Domin shine wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi, shi ya fara halitta a farko kuma shi ke dawo da ita. Dawo da halitta shi ne mafi sauki, amma agun Allah duɗe ne. Amma mu agun mu sake abu ya fi sauki akan kirkiro shi a farko. To Ubangiji ta'ala sai ya tarar da shi gaba ɗayan shi. Daman ya faɗa a can cikin suratul waqi'a, mi ya faɗa, lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum, kuma shi yasa ya ambaci ranar kiyama yawmul jami'. An gane ku? Domin Allah zai tattara mutane ya dawo da halitta su kuma ya tara su a fili guda. Yawma yajma'ukum li yawmil jami'i zalika yawmut taqabbul. To shine anan yace, fa jama'ahu Allah, Ubangiji ta'ala ya tattara halitta shi, ya hada shi, ya maida shi kamar yadda yake. Fa qala lahu, Ubangiji ta'ala ya tambaye shi yace, lima fa'alta zalik, dan mi kai haka, dan mi kace a kone gawarka kuma a shekar da tokar a cikin teku. Qala, sai ya bada amsa yace, min khashiyatika, saboda tsoranka ya Ubangiji na, tsoran haduwar ta da kai nake. Fa gafara Allahu lahu, Ubangiji ta'ala sai ya gafarta masa. Karamci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, fadla ta Allah subhanahu wa ta'ala, wadda fadla ta Allah ba ta da iyaka. Kaga anan sababin jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, shi jin tsoron haduwa da Ubangijinsa yake, shi ne sababin abin da ya sa ya ce a yi masa haka. Allah ya tambaye shi, dan me yasa aka sa aka maka haka? Ya ce, ya Ubangiji na, saboda tsoronka. To Ubangiji ta'ala sai ya gafarta masa. Uqba ibn Amr yake faɗa yace, wa ana sami'tuhu yaqulu zaka, yace wallahi ni ma naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bada wannan labari. Gane ko? Shi Uqba ibn Amr shine Abu Mas'ud ibn Amr, ko ibn Amr Abu Mas'ud al-Ansari, Allah ya kara masa yadda. Yake faɗa ma Huzaifa yace, wallahi ni ma naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada wannan kissa. Wa kana nabashan, shi wannan mutumin wato mai tuna kabari ne, dan ya sace likafani da wasu gwalagwalai da ake da wannan magabata suke arna suke sawa a cikin kabura. Shi aikin shi, sana'ar shi kawai je ya tuna kabari, ya sace likafanin, ya sace duk wasu kayan ado gwalagwalai da ake sama mamaci, sana'ar shi. To sai yake jin tsoron haduwarsa da Ubangiji. Shi laifin nasa yake ganin laifi ne wanda yake mai girma. to amma tsoran haduwar shi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta kai shi yasa ai masa haka, kuma Ubangiji ta'ala ya gafarta masa, wanda wannan yana nuna mana jin tsoran Allah subhanahu wa ta'ala sababi ne wanda yake na samun gafara. Duk wani laifi da bawa ya aikata in dai tsakaninsa da Ubangijinsa ne, to in dai ya ji tsoron Allah, hakikanin jin tsoro, to Ubangiji ta'ala zai gafarta masa. Shi yasa can yake fada innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Lalle waɗanda suke jin tsoron Ubangijinsu a hali na fake, to suna da gafara ta musamman, kuma da lada mai girma ita ce aljanna. Nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.